Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makeri. A jiya sabar kungiyar Boko Haram ta kashe akalla ma'aikatan gona 43 kanin ta jikata wasu guda 6 a wata gonar shinkafa dake kusa da Maiduguri dake arewa maso gabashin Najeriya. A cewar wata kungiya mai yaki da ƴan ta'addan tana fadawa kamfanin dillancin labaran AFP. Ɗan ta'addan sun daure ma'aikatan noman ne suka musu yankan rago a ƙauyen Kushube, inji kungiyar mai yaki da ƴan ta'addan. Mun gano gawar waki 43 dukkanin su an yanka su tare da wasu da suka samu munanan raunuka, inji shugaban kungiyar Baba Kura Kolo wanda ya agazawa waɗanda suka kukuta. Mutanen da harin ya ritsa da su ma'aikata ne daga jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya mai nisa akalla kilomita 1000 wanda suka je arewa maso gabashin domin samun aikin yi, a cewar wani dan kungiyar Ibrahim Liman wanda shi ma ba da irin wannan alƙaluman. Wasu mutane takwas da suka bata ana tunanin ƴan ta'addan ne suka yi garkuwa da su. Ma'aikatar sojin Habasha ta sanar a jiya Asabar cewa ta kwace ikon Mekele babban birnin yankin Tigray. Prime Minister Abiy Ahmed ya yi wa ƙasarsa da mutanenta addu'a a wata sanarwa, yana mai cewa Allah musu albarka. Ya ce mun shiga Mekele ba tare da auna faran hula ba. Amma shugaban mayakan ƴan tawayen TPLF na yankin Tigray, Gibrisin Gebremichael, ya faɗa wa Reuters cewa ba za su ja da baya ba. Da farko Gebremichael ya faɗa wa Reuters cewa birnin mai yawan mutane 500,000 na fuskantar ɓarin wuta a matakin ƙarshe na yaƙi da aka kwashe makonni 4 ana gwabzawa. Yanzu ƴan sandan tarayya za su kama madugun ƴan tawayen TPLF kana su gurfanar da shi a gaban shari'a, inji Prime Minister. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a ranar Juma'a cewa akwai buƙatar kare fararen hula da ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama da ba ma'aikatan jin kai damar isa ga mabuƙata, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq. Rikici ya ɓarke a birnin Paris a jiya Asabar yayin da dubun dubatar mutane suke zanga-zangar ƙin jinin sabuwar dokar tsaro a lokacin da ake ƙara samun tankiya game da duka da cin zarafin launin fata da ƴan sanda suka yi wa wani baƙar fata, lamarin da ya kaɗa al'umman Faransa. An fara cinna wuta a wurare da dama a Paris, lamarin da ya sa hayaƙi ya turnuƙe sama yayin da masu zanga-zangar ke nuna fushinsu a kan sabuwar dokar tsaro da ta haramta buga hoton fuskan ƴan sanda a bainin jama'a. Kimanin mutum 46,000 ne suka yi tattaki a Paris da kuma 133,000 ne suka yi hakan a birane 70 a faɗin ƙasar, ciki har da Bordeaux da Lille da Montpellier da kuma Nantes, a cewar ma'aikatan harkokin cikin gida. Waɗanda suka shirya zanga-zangar kuwa sun ce mutum 500,000 ne suka yi tattakin a faɗin ƙasar da suka haɗa da 200,000 na babban birnin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa hotunan da suka nuna yadda ƴan sanda suka yi wa baƙar fatan mai shirya waƙe Michel Zecler a birnin Paris ya kunyata mu. Ya ce lamarin ya ƙara damuwa akan batun zargi da ake yi wa ƴan sanda na nuna wariyar launin fata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban shugaban addinin Iran ya buƙaci ɗaukar matakin ramuwar gayya akan duk wanda ya kashe babban jami'in kimiyyar ƙasar. A jiya Asabar Ayatollah Ali Khamenei ya yi kira ga aiwatar da jan kunne akan duk wanda ke da alhakin kisar Mohsen Fakhrizadeh. Kashe Fakhrizadeh a ranar Juma'a shine karo na biyu da aka kashe wani babban jami'in sojan ƙasar a wannan shekara, lamarin da ke bayyana raunin Iran wurin kare manyan jami'anta da kuma nuna ƙwarewa wurin kashe su, inji wani mai sharhi. Iran ta ce an kashe Fakhrizadeh bai shekaru 59 ne a wani harin makamai da rana da aka kai wa motarsa yayin da yake tafiya zuwa garin Afsad da ke arewacin ƙasar mai nisan kilomita 90 daga gabashin babban birnin ƙasar Tehran. A ƙarshe an kashe mutum 4 a wani hari da aka kai a wata unguwa da ke keɓe a lardin tsakiyar Sulawesi na ƙasar Indonesia, kana ƴan sanda suna farautan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin wanda ake ganin mambobi ne na wata ƙungiya mai alaƙa da IS. hukumomi sun ce mazauna unguwar guda hudu ne suka mutu kana aka kona gidaje guda shida jike har da wani gida da ake amfani da shi a matsayin wurin bautar mabiya addinin Kirista shugaban ƴan sandan tsakiyar Sulawesi Abdulrahman Basu ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Asabar cewa an kai harin ne a ranar Juma'a a ƙauyen Limbatagowa a cikin garin Sigi dake lardin tsakiyar Sulawesi da misalin karfe 9 na safe agogon kasar yace ɗaya daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su an gille masa kai kana aka kona guda har lahira da aka rida bayanai daga waɗanda suka shaidi lamarin masu bincike na ganin mutum takwas na kungiyar masu ikirarin yakin jihadi da ake kira East Indonesia Mujahideen MIT a takaice ne suka aikata wannan danyen aikin
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida
sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zamu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida zamu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautayin labaran kan zama shafaffe abinda ake cewa fake news a turanci wakilin Ibrahim Abdul Aziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba dake kamfanin dillancin labarai na Nigeria wato nan da Muhammad Ismail na kafar yaɗa labarai da ake kira The News Hawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida
da social media tana barazana ga kafofin yaɗa labarai musamman ta yaɗa ta bayyanar da breaking news kaman labari ya faru yanzu kafin masu men media su buga zaga social media sun fara buga breaking news din sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin kanzan kurjen lokaci ko sun gani dai za su saurara su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman na ce wannan zanga-zangan da ake ko wani ya yi kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su ga a hotunan amma daga baya kafin su men media su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke ba zana ga men media amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kurege akwai labaran karya a social media su yasa an sun gani za su ɗan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yaɗa abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen saboda ka irin wannan abun shi ya sa ake ilmantar da mutane kan irin su akan su check faɗi yadda za ka yi ka tabbata wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne
kamar Yakubu Musa shi ma Muhammad Ismail na kafa yaɗa labaran da News Hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura
ta kafar sada zumunta ɗin nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubalen kamar yadda kake kafadi akwai kalubalen da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba ƴan jarida ba ne ba su san haƙƙin jarida ba ka san matsalar ma babba guda ɗaya shi ita ce shi wannan social media kasa kafan watsa yaɗa labarai ɗin nan na sada zumunci ya maida kowa ya zama ɗan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalan da aka samu sannan kuma mutun yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yaɗa labari ba dole akwai wasu hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakon ka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzul ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan zaka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a kasashe da yawa idan in ka duba ko kwanan nan ma Trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yaɗa labaru wanda yake wasu basu da tushe akan musamman a yadda yake tunani.
Masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo, to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu yan jarida da ma kuma al'umma. Dr. Adama Adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ta ko bayanin tasirin social media ga aikin jarida.
Wato Haji Ibrahim, kafafen yaɗa zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata, kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su. Babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida. A'a, social media ka shokan kanta ai kama aikin jarida ne, ma'ana ma'aikatan kafafen yaɗa labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su, su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu, ba wai su bashi ko kuma su bar waɗannan kafafi su zama musu kalubale ba. Abinda nake nufi a nan shine su kafafen yaɗa zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yaɗa labarai ta mallaki wannan platforms ɗin, ta mallaki su, ta yi ƙoƙari ta san yadda za ta sarrafa su, ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata. Saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu. Ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kucce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma, to a nan ne za a samu baraka. Amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da haƙƙin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya, labarai waɗanda ba na ƙanzon kurege ba, kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media, to kamata yayi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yaɗa zumunta na social media a wajen rahotanninsu, a wajen bibiyan al'amura na yau da kullum na al'umma, a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yaɗawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai, wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba. Ni wannan shi ne ra'ayina.
Dr. Adama Adamu kenan malamar aikin jarida a Najeriya, wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu yan jarida, musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke ƙara shiga zukatan al'umma.
Nasir Daniya, masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukuncen yaɗa labaran ƙarya a Najeriya, musamman a kafofin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani.
Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani, wasu ko dai da gangan, wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaka da rashin sani. Misali, mutane sun ɗauki cewa shi wannan Cyber Crimes Prohibition Act da Najeriya take da dokoki ana tsammanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka haɗa da YouTube, abubuwa da suka haɗa da email, abubuwa da WhatsApp ɗinnan da muke amfani da shi, duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. So yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai kai wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. In kai wani abu wanda ada alaka da racism ko xenophobia, irin abubuwan ga da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe, 'yan wasu ƙasashe, to in kai ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu, to za ka iya tahiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10. Sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting. Shi cyber squatting kamar abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi. Kamar yanzu misali VOA, Voice of America, tana da website ɗinta ko portal da yake da domain mai suna www.voahausa.com. to yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata kasa sai mutun yanzu sai ya dai ya saci kaman BOAA sai ya kare a guda sai ya zama BOAAhausa.com to wannan yayi cyber squatting kenan shine ɗaya daga cikin misalai to in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta to shi kuma kai laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara 2 ko kuma a cika tarar da zaka iya kai naira miliyan 5
masu sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya da Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya jama'a assalamu alaikum barkamu da haduwa a shirin tsaka mai wuya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda a wannan karin zai mai da hankali akan zaben da ake shirin gudanarwa a jamhuriyar Niger a watan Disamba 2020 da Fabrairu 2021 shin me ɗan hamayya da masu mulki ke cewa ne bayan da kotun tsarin mulkin kasa ta baiwa dan takarar PNDS tarayya Bazoum Mohamed izinin shiga zaben 27 ga watan Disamba yayin da ta yi watsi da takardun madugun ɗan adawa Hamma Ahmadu na mudan lumana za a ji amsar wannan da ma wasu tambayoyin na daban daga bakin Usmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS da mai duka Umaru na mudan lumana a kashi na farko na wannan muhawara da ni Suleiman Muni Barma ke jin ragamarta
alhamdulillahi mun gode wa Allah jam'iyyar PNDS tana cikin dan takara 30 wa'anda aka tsaida za su neman shugabancin kasar Niger alƙashin jagorancin shugaban jam'iyya Kamarad Alhaji Bazoum Mohamed don haka abin alfahari ne gare mu jam'iyyar PNDS tarayya ta tace kuma ta zabo dan takara na ƙwarai wanda muka ganin insha Allah za shi kai gayya tun zagaye na farko da iko
ana iya cewa da yake kotun tsarin mulkin kasa ta amince da takarar Bazoum Mohamed shikenan hankalin ku ya kwanta domin sanda ana ganin kuna shakku kamar yadda wasu ke zargin ba shi da cikakkun takardu na zama dan kasa
duk militantin jam'iyyar PNDS tarayya wanda ya san tarayya wanda ya san inda al'ibla ta sa gaba ya tabbatar da Bazoum dan kasa ne kuma cikakken dan kasa wa'anda ke cewa Bazoum ba dan kasa bane musan menene matsala guda ce matsalar nan ba wata abu ce ta kwata shi ce dan yana hori ko yana balarabe wannan zancen ne amma in ba haka ba ai babu wani mutum nan kasar gida zai yi Bazoum zaman dan kasa
eh amma Alhaji akwai wadanda suka kai kara ɗan takara suka kai kara kotun tsarin mulkin kasa akan cewa ba su yarda da sahihancin takardunsa ba haka akwai wasu ɗan adawa wadanda suka kai kara a wata kotun jifa su ma suna korafi makamancin wannan saboda haka babu inda suka kawo zancen launin fata
a ina sai in tabbatar maka da cewa duk dan takarar kasar nan wanda ba aifa ba a cikin birni idan ka je kan nemi takardar aihuwar shi ko nationality kin shi za ka samu ansa nouveau wani ana tsammanin a aihe shi lokaci kaza
babu takamaimiyar
rana ko gari kuma da yawa ɗan siyasa kasar nan wa'anda suna nan suna neman shugabancin kasa ba kai ta ba ni ba dan ko takardun su aka sa cikin wasa ba kaga ne ko in ka bincika zaka ga an yi musu takardar aihuwa rana guda kuma an yi musu nationality rana guda da takardar aihuwa da nationality an yi su rana guda Bazoum mutum na wanda aka aihuwa inda aka kiyo ba a noma can cikin daji ne za a bi su da motoci lakwal ma karshen itace suka yi babu kalas lokacin da Bazoum ya yi lakwal wallahi Bazoum inda fara ganin kalas ta da zo gure a cikin daji na suke tsinsa saboda haka yaushe mutunan da aka aihuwa cikin daji za ka ce mashi dole sai kaga takardar da aka yi mashi ai matarante ga zubi ta yamai koko matarante ta da magaram bai yiwa har waɗanda ke zargin Bazoum da cewa ba dan Niger bane in ka ɗauko takardar aihuwar su za ka samu lalle da lalle takardar aihuwa ba su da ita yadda da kamar ranar da aka aihe su da ranar da aka yi nationality kin nan bambanci kuma har suka zargin Bazoum ko suka zargin jam'iyyar PNDS tarayya da cewa sun kawo bako duk kasan nan in ka dauki misali mutumin da ke kunni kana raba shi da mutumin da ke ilal amrawa koko mutumin da ke maradi kana raba shi da mutumin da ke katsanin maradi yana da yan uwacin akwai baki iyaka ne dan dai saboda yana bakaci ne sai a ce bakaci nan Niger bakaci nan Nigeria ne muna da iyaka tsakanin Niger da Libya da balaraben da a cikin Niger kenan bai iya zama dan kasa dan kadai Niger tana da iyaka da Libya muna da iyaka da Algeria kana dai wajen kurkur sunan zanci ya wuce an tabbatar da kariya suke bi iznillah ta'ala alƙalam ya bushe
prefect jami'ar prendes tarayya za ta je zabe dan takarar tabazun Muhammad duk da irin cece kucen da ke tattare da takarrun sa na zama dan kasa a yayin da aka yi watsi da takarrun na kudan takarar Hama Amadu
lalle kai zance an ce an dan mu har yanzu almara ta gare mu a ce Hama bai takara Niger shin ba mu mamaki sosai saboda ba a bi ka'ida ko guda ba ko misalin zaratin saboda an yi Muhammad shari'a a ce an kama shi shekara guda Hama ya zo ya shigar da kara kuma dokoki na kasa suka ba shi damar shi shigar da kara da inda kuma ka shigar da kara zancen wannan an kama ka shekara guda babu shi dan haka bai kamata ba ko misalin zaratan a ce Hama ba dan takara da ba eh kaga dan haka muke cewa shi wannan mulkin abin da suka ga amana kuma duk wani ma'aikaci mahi yawanci dole su yi abin da suke so saboda in baka yi ba ana hidda shi akwai shi suka shari'a sun kawo mu gaskiya ran nan ba su kwana ba tadda su an kai to dan haka dole ne in jijiyoyi sun kai tsaye wadanda sun kai tsaye da cinansu sun kace mu ne ke da gaskiya saboda akan muna da gaskiya mu jinjina musu saboda ba kowa baka iya yin wannan mahi yawanci kuma da yawa ba su bi sai su bi wada aka ce musu su yi kuma ai kaga Hassan Dika na jijiyoyi na ni sun zo sun hito sun yi magana akai dan ba a ba su damar su yi aikin su wannan zancen gaskiya kuma kowa ya sani zance kuma na bazum kaga yanda suke son su kama magana dan fara fata eh Hama in ka dauke shi ai fari na don ba zancen Laraba na akai ba zancen Hillani ba zancen Buzaye ba zance ne doka ta kasa ta ce wanda zai takara sai ya zamanto cikakken dan kasa ana nuhin wanda shike uwa tai ko uba ne dan kasa na in ka dauki takardun bazum wadanda ya amin nan fanka transank da kadi bai so kai kankan ka kasan na ƙarya na babu gaskiya ciki saboda wanda aka ce ta aihe shi shekara 16 a tsakani ne da ita shi kuma alhali shine na bakwai cikin family ne to a dauki ma akan shekara guda hidda bakwai cikin 14 tara da shekara 9 za ta aihuwa
kina ka samu duka wadannan
bayanai yau takardun yau duniya ai abu bai boyuwa kuma an hiddo su an gwada su kuma suna nan suna yawo inda zancen ƙarya na da sai a ce mana ƙarya na koko ina wanda ya kawo shi a bishi duk babu zance na gaskiya duk abin da adawa ke hadi ko in ce lumana ko kuma wasu fasutuka bisa kan bazo tabba babu shakka haka nan da
takardun da ku akan su ya bayyana cewa shi da kansa bazo su ne waɗanda ya saba shiga zabe da su saboda wajen so biyar yana zuwa majalisar dokokin kasa
ka san zama dan majalisar dokoki ba a ce ba sai dole dan kasa ce kake in kana da nationality wanda kake iya samu ko ta hanyar kai army dan in kana da mata ne jiran tana iya ta baka nationality ko kuma kai demand an baka nationality don nan shi na iya hisa ka zam dan majalisar dokoki ko kuma ka zam minister cikin kasa kamar wanda ya saba ai kaga kullu an kai mai tambaya sai ya ce yayi sandika yayi minister yayi dan majalisa ba wannan zance da ake ba zance da ake na dan kasa ce take wa ubanka wa uwarka wadda an yi shirye
haka kun da tsarin mulkin kasa yace haka constitution ta ji
article na 47 haka yace kenan inda gaskiya ake yi sa'ad da duk an ka kai takardu dan da kadi bi takardu ko shekarar da an kai su a 1985 kaga an rubuta komin ingu babu komin ga wannan lokaci duk takardun jabuni
amma kuma kotu ta amince da su kotun tsarin mulkin kasa bata saurari karar da wasu shugabannin adawa suka shigar akan
yo wannan kurkun sai na mu da jama mun kai watsi da ita ba mu yarda da ita haka sai ni takardun nan na bazu in ka dibe su ka dibe x-ray da ne san su 85 kai shi sa national service tawa sannan akwai takarda ta yi wadda an kai mai certificate de notoriety wanda aka ta taimuwa a ce a 1967.
Yan tarayya na ganin cewa kawai ba wai magana bace ta rashin mallakar sahihan takardu illa bazum din nan tsoron sa kuke kuna ganin kamar idan aka je wata kila tun zagayen farko zai lashe zabe.
In akwai wadanda ke zaka tsoron ayi zabe a je zabe na gaskiya su ne saboda fi sabilillahi suka tsoron hamma sun tabbatar da yan an ka je zabe babu shakka sai hamma ya kashe su.
To masauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Ku biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan fafatawa inda zamu ji shin wace irin rawa ce shugaba Isu Muhammadu mai barin gado zai iya takawa a nasarar da PNDS tarayya ke cewa za ta samu a wannan zabe. Da mai modan lumana ta ƴan adawa ta dogara dan kawar da wannan jam'iyya mai mulki daga Karaga. A madadin jagoran shirin tsaka mai wuya Aliyu Mustafa Sokoto da bakin mu Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya da Muhammadu duka namu din lumana ni sune mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Zamu fara ne da sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura wanda yake assalamu alaikum VOA Hausa. Ina bayyana takeici na kan bayyana jihar Katsina matsayin jiha ta uku wace take cikin talauci ganin yadda ƴan jihar Katsina 83 ne suke rike da manyan makamai a gwamnatin Buhari. Salam VOA Hausa. Albarkacin ranar yaki da cin zarafin da ake ci gaba da yi wa iyayenmu mata. Muna kira ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya tare da gwamnatocin ƙasashen duniya da su hanzarta kafa doka mai ƙarfin gaske wadda za ta rinka yanke hukunci nan take ba da wani ɓata lokaci ba. Ga dukkanin wanda aka kama da laifin keta mutuncin yaya mata a cikin birane da ƙauyukan ƙasashen mu baki daya. Sako daga Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Langalange da Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Ma da ke a jihar Bauchin Najeriya yace salam VOA Hausa. Tabbas matsalar rashin tsaro na nema ta gagarin kundila a ƙasar mu Najeriya musamman a yankin mu na arewa. Na kira ga ƴan uwa na ƴan Najeriya mu dage da addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Shi kuma Malam Usaini Dangote karaso daga jihar Yobe cewa yi salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa ta jihar Yobe don mu mika sakon tasirin mu ga daukacin al'ummar jamhuriyar Nijar bisa raso tsohon shugaban ƙasar Malam Tanje Muhammadu wanda aka yi jana'izar sa a yau Alhamis. Da fatan Allah ya sa mutuwa hutunci a gare shi da ma al'ummar musulmi baki daya. Sai kuma sakon Shehu Adamu Jau wanda yake to mun ji gwamnatin Najeriya za ta bude yakokin kasar tamu da ta rufe na tsawon lokaci. Sai mu ce Allah ya sa hakan ya tabbata domin dai jama'a sun ji a cikin su sosai sakamakon rufe yakokin da gwamnatin ta yi. A ƙarshe sai sakon Yakuji Matar Amadu Abacha macin jihar Yobe wacce ta ce zuwa ga VOA Hausa. A kullum ranar Allah matsalar tabbarewar tsaro kara kamari take a arewacin kasar mu Najeriya inda an bindiga ke kaddamar da harahari ba gaira ba dalili akan al'umman da basu san hawa babban lantana sauka suna kashe masu karar kwana suna kona gidajen mutane suna maida bayan Allah ƴan gudun hijiran dole. Tabbas gwamnatin Najeriya ta gaza wajen kare rayukan al'ummar ta da dukiyoyin su.
So madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Yeah, I agree.